Tous les natifs de ce pays, si on aime nos pays, il faut œuvrer pour le construire.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 16 ga watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Kusan membobi da shugabannin kungiyar masu tayar da kayar baya ta MS-13 22 ne aka kama ake kuma tuhuma a zaman wani bangaren shirin jami'an tsaron gwamnatin tarayyar Amurka na wargazar shugabancin kungiyar. Sannan kuma a jiya Laraba a fadar White House ta nesanta kanta da sabuwar caccaka da aka yi wa Dr. Anthony Fauci kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka mai da yadda ya tunkari annobar coronavirus. Har ma wani ra'ayi da aka wallafa a jarida ya bayyana shigen wasu ra'ayoyin shugaba Donald Trump. Sai kuma 'yan sanda a Rasha sun kama fiye da masu zanga-zanga 100 da ke adawa da yin kwaskwarima a gundun tsarin mulkin kasar. Da ta yiwu ya ba Vladimir Putin damar ci gaba kasancewa kan karagar mulki karin shekaru 16 a cewar masu sa ido kan harkokin bil'adama.
Kanin labaran duniyar kenan. A Najeriya, bayan da hukumomin tsaro suka saki shugaban hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa Ibrahim Magu da aka dakatar, masana a fannin shari'a da kare haƙƙin bil'adama sun fara tofa albarkacin bakin su.
To gani nake tun farko da aka fara bincike akai ba ai hanzarin ba da nelin sa ba, sai da aka tabbatar da wasu takardu ko wasu kasido ko kuma wasu hujjoji da ake sa amfani da su suna gaban kwamiti tukunna.
To a jihar Niger, Najeriya kuwa, wata badakalar kusan naira biliyan 6 hukumomi suka bangado a hukumar da ke kula da kudaden fansho din tsaffin ma'aikatan jihar.
Wannan gaskiya ta tashi sai gwamnati ma ta tashi sai cewa dole waɗanda suka yi wannan ai dole a kafa mutane. Eh to amma dole jama'a su sani ai ko ba gaskiya ba ko gwamnati ci gaba ne in ba ni ne ci ba haka za ka san ba zan dubo wanda ya ci ba ba zai yi wai.
Za kuma mu leka jihar Kebbi domin jin dalilin wata ziyara da hukumar ICPC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta kai jihar Kebbi. Muna kuma tafi da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Hadiza Kyari ga cikakkun labaran duniya. Kusan membobi da shugabannin kungiyar masu tayar da kayar baya ta MS-13 24 ne aka kama ake kuma tuhuma a zaman wani bangaren shirin jami'an tsaron gwamnatin tarayyar Amurka na wargazar shugabancin kungiyar. Shugaba Donald Trump, wanda ya sha alwashi murƙushe kungiyar ne, ya sanar da lamarin a ranar Laraba a fadar White House tare da Attorney General William Barr da wasu manyan jami'an tsaron ƙasar a gefensa. Mun kaddamar da wani samami na tarihi wanda ya kai ga kame da kuma tuhumar membobin kungiyar MS-13 da shugabannin su da yawa a fadar Amurka, inji Trump. Trump ya ce cikin kamen da aka yi har da manyan membobin kungiyar MS-13 a matakin kololi kuma a cikin 'yan kwanakin nan aka yi samamin a fadin kasar. A jiya Laraba, fadar White House ta nesanta kanta da sabuwar caccakar da aka yi wa Dr. Anthony Fauci kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka kamar da yadda ya tunkari annobar coronavirus. Har ma wani ra'ayi da aka wallafa a jarida ya bayyana shigen wasu ra'ayoyin shugaba Donald Trump. A ra'ayin da aka wallafa a jaridar USA Today, mai ba da shawara kan harkokin cinikayya a fadar White House, Peter Navarro, ya ce Fauci na da kyakkyawar ɗabi'a a idon jama'a, amma duk abubuwan da na tattauna da shi a kai ba daidai ba ne. Ko da yake bayan da aka wallafa labarin, Daraktar harkokin sadarwa a fadar White House, Alisa Farah, ta ce bayanin Navarro bai bi ka'idojin White House da suka dace ba, kuma wannan ra'ayi na Peter ne. 'Yan sanda a Rasha sun kama fiye da masu zanga-zanga 100 da ake adawa da yin kwaskwarima a kundin tsarin mulkin kasar da ta yiwu ya ba Vladimir Putin damar ci gaba kasancewa kan karagar mulki karin shekaru 16 a cewar wasu masu sa ido kan harkokin bil'adama. Kimanin mutane 500 galibin su sanye da takunkumin rufin hanci da baki da aka rubuta kalmar AA wato no da turanci a kai suka yi tattaki zuwa babban titin Moscow babban birnin kasar ranar Laraba. Wasu kuma sun yi ta daga tutoci da ke bukatar Putin ya yi murabus bayan da wasu suka kira shugaban na Rasha barawo. Kungiyar sa ido kan harkokin siyasa mai zaman kanta da ake kira OVD Info ta bayar da rahoton kama mutane fiye da 100 amma ƴan sanda da jami'an Rasha ba su ce komai ba tukunna.
Gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake dawowa nan gaba kadan domin kawo mana karshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leka Najeriya. Inda bayan da ya kwace sama da mako guda a hannun hukumomin tsaro ana binciken sa kan wasu zarge-zarge da suka hada da na karkata akalar wasu kudade da sauransu. Amma da belin shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta ESCC Ibrahim Magu wanda aka dakatar da shi daga bakin aiki. Barista Abdulhamid Muhammad kwararren lauya ne da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama wanda a wannan hirar da suka yi da wakilinmu Umar Faruk Musa ya ce dokokin Najeriya sun tanadi a bada belin Magu duk da irin laifukan da ake zargin shi da aikatawa.
To kasa wannan shi kwamiti ne wanda yake na bincike wanda asali ba kotu bace ta musamman ko wanda aka kafa mai zaman kanta ba. Bincike suke yi domin a tabbatar da cewa shin waɗannan laifuka da ake gani an yi sun tabbata. To akan haka din still dai kaga a dokar Najeriya shi wannan mutum ba sai an kama shi da laifi sannan zai zama mai laifi tukunna. A idan doka dai ba mai laifi bane kuma akan tsarin mulkin Najeriya ba mai laifi bane sai lokacin da aka ce to ga laifin nan an kama shi da shi to sannan ne sannan a dauki hukunci ko gurfanar da shi gaban kotu sannan kotu ta bada saurara sannan kuma ta bada beli. To wannan zargi da ake ta yi har yanzu dai a matsayin idan doka zargi ne sai an samu tabbas akan waɗannan laifuka. To kafin ai hakan doka ta ce za a iya ba mutum beli ko da ma an gurfanar da kai gaban kotu ne aka ce ana shari'a akan manyan laifuka da kai. Tsarin mulki ya nuna cewa a idan doka ba ta yi laifin ba sai lokacin da aka tabbata da kai wannan laifin.
Amma a yanzu ganin irin nauyin laifin da ake zargin shi da tabka ba a ganin sako shi a beli zai iya dagula waɗansu hujjoji ko bayanai da ake bin kadinsu na tabbatar da laifin da ake zargin shi ne a kai?
To gani nake tun farko da aka fara bincike a kai ba a yi hanzarin ba da belinsa ba sai da aka tabbatar da duk wasu takardu ko wasu gasidu ko kuma wasu hujjoji da ake sa a yi amfani da su suna gaban kwamiti tukunna. To sai ake ganin cewa wannan lokaci ne ya dace da ake ganin za a iya mashi sakin talala akan haka kuma kaga bai da yancin ya koma ofishin shi ya zauna inda dama an riga an dakatar da shi a matsayin shi na ciyaman na wannan hukuma. To kuma hakan ba zai sa shi ya shiga ya fita ba akan wasu al'amura kuma ko da ma binciken suke yi a kwanakin da suka dauka suna yi a ra'ayina ina ganin ya ba su daman su samu wasu hujjoji da za su yi amfani da su.
Amma alal misali wannan belin da aka bashi ya bashi hujjojin yawo ya yi walwala ya je wurare ko zirga-zirga kamar yadda aka saba ko kuwa zai zauna a gida ne ko za a takaita guraren da zai rika zuwa.
Yawwa to wannan kuma su waɗanda suka ba da belin nashi dama ana faɗan beli in aka baka shi kamar yadda na ce sakin talala ne zai kasance za a gaya maka ga wasu sharuɗa da ya kamata ka to waɗannan sharuɗan su ne za ka sa hannu a kai sannan wanda zai zo ya karɓe ka belin zai tsaya maka akan cewa za ka bi waɗannan sharuɗa in kuma ka ce ta wannan sharuɗa to kuma doka sai ta hau kanka. So waɗannan sharuɗa kaga tsakanin su ne da kuma hukumar ƴan sanda wanda su har yanzu yana ƙarƙashin su kuma.
Barista Abdulhamid Muhammad kenan wani ƙwararren lauya a Najeriya a hirar da suka yi da wakilin Umar Faruk Musa. Yanzu kuma ga Hadiza ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar.
Gwamnatin shugaba Trump ta shirya kawo ƙarshen wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2013 tsakanin Amurka da hukumomin binciken harkokin kudaden ƙasar China a wani yunkuri na ƙara matsin lamba kan kamfanonin ƙasar China da ke Amurka don su bi ƙa'idojin binciken takardun kudaden na Amurka. Kamfanin dallacin labaran Reuters ya ambaci Kit Crutch, ƙaramin sakataren haɓakan tattalin arziki, makamashi da mahalli a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, na cewa rashin bayanin gaskiya ya sa jami'ai suka yi shimfiɗar ficewa daga yarjejeniyar ta shekara 2013. Wannan lamari na zuwa ne bayan shekarun da aka kwashe ana sa in sa tsakanin masu binciken kuɗaɗen Amurka da kamfanonin China game da takardar kudaden da ake bukata daga kamfanonin da ke hada hadar hannayen jari a Amurka, musamman a Nasdaq da ke harka da kamfanonin fasahar zamani. Hare-hare ta sama da aka kai a lardin Al-Jawf da ke arewacin Yemen sun yi sanadiyar kisan akalla fararen hula 7 ranar Laraba, a cewar mazaunan yankin da wani jami'in kungiyar 'yan tawayen Houthi, wanda ya ce adadin waɗanda suka mutu sun kai mutum 9. Wani mai magana da yawun ma'aikatar lafiya ta Houthi ya ce haɗakar dakarun ƙasashen da Saudiya ke jagoranta ne suka kai hari a unguwar Al-Hazmi a cikin lardin Al-Jawf, kwanaki kaɗan bayan wani hari ta sama da aka kai a ranar Lahadi a yankin arewa maso yammacin Hajja. Harin na ranar Lahadi da aka kai a Hajja ya yi sanadiyar kisan yara 7 da mata 2, tare da raunata wasu yara 2 da mata, a cewar ofishin kula da harkokin bada agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA. 'Yan tawayen Houthi sun ɗora laifin har-haren 2 akan haɗakar dakarun da Saudiya ke jagoranta. Mai magana da yawun kungiyar haɗakar dakarun, Kanal Turki Al-Malki, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters jiya Laraba cewa za a yi bincike kan har-haren, ya kuma maimaita shigen kalaman da ya yi a kan harin ranar Lahadi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jihar Niger, Nigeria, wata badakalar naira biliyan 5.7 ce, hukumomi suka bankaɗo a hukumar da ke kula da kudaden fansho ɗin tsaffin ma'aikatan jihar. Daga Mina ga Mustapha Nasiru Basari da ƙarin bayani.
Ko da yake dai ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Niger bata ayyana sunayen waɗanda ake tuhuma da sace waɗannan maƙudan kuɗaɗe ba. Amma babban darakta a ma'aikatar kula da harkokin fanshon na jihar Niger, Alhaji Usman Tinau, ya ce akwai wasu mutane su 15 da ake harara ko kuma ake tuhuma da wawure waɗannan kuɗaɗe, kuma gwamnatin jihar za ta yi duk abin da za ta iya yi wajen ƙwato waɗannan kuɗaɗe na tsofaffin ma'aikatan da suka bauta wa ƙasa, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
To gwamnati gaskiya ta tashi tsaye. Biliyan 5.7.
Akwai wanda aka yi tuhuma koko?
Ana kira su. Yanzu a kira su, ka san komai ake dole ne a kira mutum a nuna mashi. Amma in ya ce ba zai yi ba, kaga akwai da za ka shi. To amma gwamnati gaskiya ta tashi tsaye, gwamnati ya tashi tsaye. Cewa dole waɗanda suka yi wannan, ai dole a kafu da mutane. To amma dole jama'a su sani ai. Ko ba gaskiya ba. Ko gwamnati ci gaba ne, in ba ni ne ci ba, kawai za ka san ba zan dubo wanda ya ci ba. Ba zai yi ai.
A halin da ake ciki dai, tsofaffin ma'aikatan sun ce suna cike da fatar ganin gwamnatin jihar Niger za ta yi da gaske akan wannan al'amari domin kwato ma tsofaffin ma'aikatan haƙoƙinsu. Musa Madaki Kusharki na ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatan.
Da addu'an Allah Ubangiji ya bada sa'a ya gano irin inda waɗannan kuɗaɗe suka fada, wajen biliyan 5 da wajen miliyan 700, ai ba kananan kuɗi ba ne wanda muke ganin. Yanzu kamar ni na kawo misali da kaina, ina da shekaru wajen kuɗi kenan wanda har yanzu hakina bai shiga hannuna ba yadda ya kamata.
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar Niger ta ce ta amince da tsarin sabon fansho, al'amarin da ke buƙatar ƙara wayar da kan ma'aikatan domin su fahimce shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha. To a jihar Kebbi, Najeriya, jama'a ne ke nuna farin cikinsu bayan ganin matakin da hukumar yaƙi da cin hanci da aikata ba daidai ba, wato ICPC, ta ɗauka na sanya ido domin tabbatar da ana aiwatar da ayyukan cigaban al'umma a mazaɓin 'yan majalisun dokoki na tarayya bisa ka'ida. Daga birnin Kebbi, Muhammad Nasir ya yi komana da ƙarin bayani.
Ayarin hukumar yaƙi da cin hanci da aikata ba daidai ba, wato ICPC, shiyar Sakkwato, ƙarƙashin jagorancin Aqibu Garba, sun je jihar Kebbi domin bibiyar waɗannan ayyuka domin ganin ko ana aiwatar da su bisa ƙa'ida.
Aikinmu a jihar Kebbi ya kunshi jihar Kebbi gabaɗaya, wanda da muka yi totalin ayyuka ɗaɗɗan ayyukan za su kai abin kamar naira biliyan 3 da wajen 3.3 da wani abu waɗanda 'yan majalis shekaru da suka wata suka nemi a yi musu. Waɗannan ayyuka su ne muke ta bincike. Akwai asibitoci, akwai makarantu, akwai wahunan bursatse, dukkan su muna dubawa. Babban makasudin wannan alama al'amari guda uku ne mu duba shin aikin an yi shi sannan in an yi shi an yi shi daidai da abin da ake bukata a yi shi wanda su kuma hukuma ne ake su suke tabbatar mana da wannan sannan abu na uku wanda hukumar amfani shine mu tabbatar da idan abin yana amfana jama'a akwai makantu da muke gani a cikin daji inda babu kowa wa'annan an yi su ne kawai don ayi wannan ra'ayi na siyasa wanda ba kowa ne ke amfana da su ba
na tuntubi masanin tattalin arziki Dr. Fa'i Shehu na Jami'ar Usman Danfodo da ke nan Sokoto akan wannan baton
idan da za a ce hukuma ICPC za ta daure damara ta yi wannan aikin tsakani da Allah a bincika za ka ga duk ayyukan da aka ce an kashe kudade masu yawa an yi su wata shekara sai dai a sake ci gaba da samun ma da wasu bangarori da ba su da shi amma idan an bada aiki wani ya danna kudin an kiyin aikin kudin da aka dauko wanda suna matsayin resources na kasa sun bata sannan kuma alfanun wannan aikin wanda zai kawo ma jama'a al'umma da kasar gaba daya ci gaba ta hanyar gudanar da kasuwanci na yau da kullun tafiya da dawowa kaga an yi attention din shi
a inda hukumar ta ICPC tattara ana aikata ba daidai ba dangane da waɗannan ayyukan wani mataki ne ta kan dauka
matakan yana da yawa inda ya shafi matsalar dan kungila zamu nemi kiran dan kungila inda ya shafi matsalar hukuma da ta bada aikin ita ma zamu nemi zamu kira su bin su mana bayani
nane mijin ta bakin jama'a da ake wa irin waɗannan ayyuka a jihar Takebi
sunana Yahaya Harisu sun zo sun bincike mu kuma mun yi musu bayanin an gina azuzuwa classes guda uku mun nuna musu su sun tambaye mu abubuwan da babu mun yi musu bayanin abubuwan da babu
sunana Dr. Basiru Umar Aliru
wannan yana da kyau kwarai da gaske domin duk ayyuka ko wai miri na suna son supervision yana da kyau ta zo ta duba ta gani inda ka bukata gyara ta yi magana a gyara
Muslim Muhammad a gaskiyar mutum gaskiya mai kyau na dan saboda idan ana son irin wannan binciken da ake yi zai sa shugabannin su dinga ayyukan da aka yi
ko bayan an kammala waɗannan ayyuka kulawa da su yadda ya kamata kadai kan sa a more ma samun su Muhammad Nasir Mure Amurka daga Kebbi a Nigeria
to a gaida Muhammad Nasir Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na domin iyali.
Ya Allah ya Allah na huka
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdo ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da haska fitila kan mummunar dabi'an nan ta fiye da tabuwaye al'umma a Najeriya da ya kai ga kungiyoyin mata suka shiga tuntuba da zanga-zanga da nufin jawo hankalin hukumomi su dauki mataki yau shirin domin iyali ya yi hira da Rabi Salisu Ibrahim wanda aka gani a shafukan sada zumunta tana bayyana yadda aka bata rayuwar ta yarinya a shekaru 10 da maza da dama da ta yi kokarin kai kara a wajen su da cewa ana mata fyaɗe maimakon taimaka mata su ma suka shiga cin zarafinta waɗansu ma har daga yatan karin waɗanda za su yi mata fyaɗe ga bayanin Effa Fatika Hajiya Rabi a hirar su da wakilin mu Isa Lawal Ikara
munkan gaji da bada labarin an yi fyaɗe nan na fi so in ga ya ma al'umma nan an yi hukunci ga wani labarin kaza da kuka sani an hanyance hukunci wanda wannan shine ya fici mana tuwa ƙwarya kuma shine ba ma samu zan iya ce maka kaman watanni 2 da suka wuce ko 3 cikin wannan lockdown din na kullan gida da aka samu kungiyar mu kadai mun samu rahoto na fyaɗe kusan guda 34 wa'anda ga baki ɗayan su mun bitin daga police station zuwa state CID wasu suna kotu wasu kuma suna nan a gurin yan sanda amma abinda zai baka mamaki wannan nan kace sin idan aka bar shi zai iya shekara 5 ko 10 ana yi ba tare da an yanke hukunci ba wannan shine babban abin da yafi damu
me ke kawo jan kafa game da irin wannan shari'o'i na fyaɗe
gaskiya abin da yake kawo jan kafa yana da yawa zaka ga mun je likita ya tabbatar an yi fyaɗe wanda ya aikata ya tabbatar da bakin shi confessional statement kenan ita wanda aka ma gashi ciwo ko jini ko budewa ko kuma buɗe murfin budurci musamman a na yara kanana abin da yasa nake ta misali da yara kanana kafin kaga an yi ma babban mace fyaɗe guda daya kididdiga ya nuna sai an ma yara 100 ko 150 fyaɗe shi yasa nake magana akan na yara shine kowanne ta'azzara yanzu wannan abin da ke kawowa muna da wa'annan hujjojin amma in aka je kotu sai kaga ana ta jan kafa kafin hukumar ƴan sanda ta tattara bayananta shi ma wani lokaci ne kafin a je Ministry of Justice wanda su ne ake ce musu Department of Public Prosecution su suke wanzar da doka da shawarwari da za a kai High Court babban kotu wanda anan ne ake yanke hukuncin manya-manyan laifuffuka watan laifin da ya kama da fashi fyaɗe sata mutane da sauransu to anan ne zaka ga an shekara 5 6 10 ana jan kafa akan case kwaya daya kuma wannan kotuttukan sun dade tun zamanin mulkin mallaka ya kamata a ce ƴan wakilan majalisoci da su sanatocin mu da waɗanda suke da ruwa da tsaki akan kwaskwarima akan kundin tsarin mulki su yi ma waɗannan dokokin gyara saboda a dinga yanke waɗannan hukuncin da gaggawa saboda banin shi da ake yana dadewa shi yake kawo mutane suna ta aikatawa tunda wane yayi ba a mai komai ba wane yayi kullun sai dai mu ta bada labarin an yi fyaɗe amma ba a yanke ma mutane hukunci
yafi damun ki a cikin waɗannan shari'u ko mutane da ku kawo ma wani fyaɗe ne yafi damun ki da bata miki rai
gaskiya wanda yafi bata min rai da damuna a ciki shine wani mutum wanda yayi ma yaran shi biyu fyaɗe wanda jaririya a ciki watan ta 6 ya dinga sa mata al'auren shi a baki tana zuke maniyin shi a cikin cikinta ya kumbura wanda daga bisani an sake shi tun a police station ba a kai shi kotu ba kuma sannan ita matan ta dawo mun zama abun gudu a wurinta sannan mu kuma rayuwar mu ta zama abin nima a gare shi wannan fyaɗan bazan taɓa mantawa da shi ba sai wanda da da uba da jika suka shekara ɗaya suna mata fyaɗe yau shekara 5 tun 2015 yana nan yana yawo da shi da iyalan shi a cikin gari ita kuma an bata mata rayuwanta kuma yanzu haka ba a yanke mai hukunci ba to wannan case din da kuka gani na kwanan nan shi ma ya tayar mana da hankali wannan yarinyar da aka dauke ta a kofar gidansu aka je aka yi fyaɗe da ita a wani wuri aka dauko ta aka zo aka sata wai a cikin masallaci to wannan abun babban bakin cikin shi shine har yau ba mu san waye yayi wannan fyaɗan ba sai kuma wannan na baya-bayan nan da ya faru yarinya ƴar shekara 10 wanda mutum 5 suka hadu suka mata fyaɗe abin al'ajabi 3 daga cikin su uwa ɗaya uba ɗaya kuma har da tsoho dan shekara kusan 70 a ciki ya ce shekaran shi 65 amma ya tsufa gafurfura zai mata fyaɗen nan da safe wani in ya ganta yazo ya mata da rana in ta kai tallan taliya a kasuwa sannan kuma wani ma ya ba wani labari a haka suka hadu su 5 suna mata fyaɗe continuously yanzu ya kai ga fitsarin jini take yi ba ta iya yin fitsari saboda wurin fitsarinta ya fara toshewa ta samu matsala ga infection ya shige ta yanzu haka cibiyanta ciwo yake yi amma mun gode ma Allah an kamo 4 daga ciki guda 1 muna nan muna neman shi gabaki ɗayan su suna nan a hannun ƴan sanda ana ci gaba da bincike sun kuma ansa laifin su to ya kamata akwai kotun gaggawa wanda in zai yi a ce mata ne alƙalai tunda muna da mata alƙalai a samu kotun gaggawa da mata alƙalai mata lauyoyi wallahi ta ta ga yanda ake yanke hukunci da gaggawa zamu dinga yanke hukunci
ba kya ganin ira zaku yanke hukunci da fushi
wani irin fushi mai laifi ya ansa laifi ga shedu sun gabata ga alamomi duk sun bayyana me na tsaye ko ana shekara 10 in yarinya tana shekara 4 aka mata fyaɗe a arewa daga ta kai 15-13 an aurar da ita case ya mutu idan muka kira iyaye su zo su bada shaida sai su ce sun bar case din sun hakura amma aka yi mana wata koti ta musamman yanda aka yi ma corona wannan irin yaki aka mata emergency wallahi da gwamnati za ta yi mana emergency na maganan fyaɗe a zuba lauyoyin nan mata muna da su a zuba alƙalai mata a zo a ga yanda za a dinga yanke hukunci a wata 6 kai wata 6 ma yayi yawa da gaba ɗaya wallahi an kawo tsaikon fyaɗen nan amma idan gwamnati ba ta da interest sai na media kawai ta fito jarida ta ce tayi kaza tayi hukunci to wallahi ba za a kawo ƙarshen wannan abun ba ya kamata a dinga nuna ma mutane izina saboda a daina shi wannan da ya nazari aka ce an yanke mai hukuncin kisa saboda ya kashe yarinyar ne yayi fyaɗe kuma yayi kisa kuma yanzu haka muna so a tabbatar da abun kuma insha Allah muna sa rai za a tabbatar a rubuce shi a rataye kowa ya gan shi amma irin wannan bala'i da masifa ba mu da sukuni a makaranta ba mu da sukuni a aikin yara waje a cikin gida ma yaran mu ba su tsira ba wani irin tashin hankali ne ya zo mana
akwai masu ganin cewa wannan matsala ta fyaɗe fa in aka duba da kyau za a ga cewa su ma iyaye suna bada gudunmuwa wajen sakaci a game da ƴaƴansu
wallahi da gaske ne ba mu taba cire iyaye daga lokaci ba, musamman kina da yarinya ko yaro, tunda fadin nan ana ma yara maza da mata, sai ku saki yara a titi ko kuma yaro ya dame ka da wasa, sai ki ce fito waje kai wasa, sai kaga makoci ko dan makoci ko aboki ko wanda aka yarje mishi, tunda ba ko baya zuwa ya fadin nan, idan danki ya dade bai yi ba, bai dawo ba, ba za ki neme shi ba. Sannan kuma wani lokaci sai a dinga rifewa, saboda dan uwa ne ko aboki ne, iyaye suke rufe wannan fadin, rifewa rashin fitowa a fada yana kara hauhawan fadi shi ma. Ya kamata iyaye idan an yi su fito su fada, muna zauna muka ga an yi fadi a kasanyar bawa, duk wani mai kuɗi ko dan siyasa ko mai fada aji sai da ya dauki kati na flag ya nuna ba su yarda da fadin mutun daya ba. Mu kuma a arewa kullun ana ma yaran mu 50-100 fiye da haka fadi a jahohin mu kullun, ba ran da ba a yin fadi, amma an bar mu kaman mu kadai muke magana. Ya kamata malaman addini, sarakuna ma su fada aji, pastoci su fito, wannan abin yaki ne yake neman ya cinye mu. Wallahi in mutum ba a yi magana ba, zai zama kila kowane gida sai an fiada yara. Wannan babban fitina ne, babban kalubale ne. Yanda malamai suke hada kansu suke aje bambancin addini ko akida a tare da su, in lokacin siyasa ya zo, annan ne ya kamata su hada kai domin ceto al'umma. Saboda in an gama lalata yara, an gama sa musu cututtuka, wa'anne ne manyan gobe? Wa'annan kananan yaran tun yarinya tana shekara 2-3 an riga an sa mata cuta kila ta girma da shi, baka san mutun nawa za su samu ba, mutun nawa za ta iya kashewa. Muna da wa'anda sanadin fadin nan duk suna da cutan kanjamo, to menene zamu iya cewa an sa musu cutan sida saboda wannan fadin? Amma kowa ya kama baki yayi shiru.
Hajiya Arabu Salisu Ibrahim, kin dade kina bibe wa'annan irin wa'annan abuwa, duk abin da ake gani akan magana fadi kin gani a dunkule, me yake kike ganin za a iya bi ya zama mafitar da kila za a iya kawo karshen wannan batu?
Na farko shine iyaye su kula da amanonin da Allah ya basu. Idan ka haifi da ba ka haife shi sakaka ba. Sannan da yawa zaka ga wa'annan yaran da ake magana ɗan talla, wasu ba sa tare da iyayensu. Kullun ana daura laifin a iyaye mata, da gaske ne, saboda mace ita ce take kula da ragaman gida. Amma su ma iyaye maza wani lokaci in suna sauke haƙoƙinsu ba su ban matan da nauyi ba, zaka ga yawan daura ma yara tallace-tallacen nan ya ragu. Saboda haka su dauki nauyi, su daina sagar cewa ana barin uwa da nauyin daukan yayayenta. Sannan kuma ita uwan idan an bata ta zama mai kula akan iyalanta, duk talauci ban taba ganin wanda sanadin tallace arziki da kudin talla ba. Kuma wa'annan tallace-tallacen da yara kanana masu bara, su ma muna samu magana luwadi na yaya maza, ya kamata a dinga lura da tarbiyyarsu, a ga ina su fito, ina za su je. Sannan kuma duk inda aka je aka dawo, gwamnati fa ita ce juji, dole gurin ta zamu dawo anan zamu kuka, domin mu ba mu da doka a hannunmu. Gwamnati take da yan sanda, ita take da kotittuka, gwamnati ita take da doka a hannunta, ta wanzar da dokan, implementation, tana da dokoki masu kyau, amma wanzar da dokokin shine magana.
To da fatar an saurari wannan bayani da kunnuwan basira, za a kuma dauki dukan matakai da suka wajaba domin dakile wannan mummunan dabi'a. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, za mu gayyaci wata lauya da ke bibiyar wannan lamarin domin jin abin da take gani yake ƙara ba da damar ci gaba da wannan mummunan ɗabi'a. Sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin bakuwar tamu Rabi Salisu Ibrahim da wakilinmu Isa Labal Ikara da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
To a gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma sai labarai a takeice.
Kusan mambobi da shugabannin kungiyar masu tayar da kayar baya ta MS-13 24 ne aka kama, ake kuma tuhuma a zaman wani bangaren shirin jami'an tsaron gwamnatin tarayyar Amurka na wargazar shugabancin kungiyar. A jiya Laraba, fadar White House ta nisanta kanta da sabuwar caccakar da aka yi wa Dr. Anthony Fauci, kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, kamar da yadda ya tunkari annobar coronavirus. Har ma wani ra'ayi da aka wallafa a jarida ya bayyana shigen wasu ra'ayoyin shugaba Donald Trump. Yan sanda a Rasha sun kama fiye da masu zanga-zanga 100 da ake adawa da yin kwaskwarima a kundin tsarin mulkin kasar da ta yiwu ya ba Vladimir Putin damar ci gaba kasancewa kan karagar mulki karin shekaru 16, a cewar wasu masu sa ido kan harkokin bil'adama. Gwamnatin shugaba Trump ta shirya kawo ƙarshen wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2013 tsakanin Amurka da hukumomin binciken harkokin kudaden kasar China a wani yunkuri na ƙara matsin lamba kan kamfanonin kasar China da ke Amurka don su bi ka'idojin binciken takardun kudaden na Amurka.
Masu haru da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu. Za ku ji wani sabon shirin daga ofishinmu na birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wacce ta yi gabatarwa, sai kuma Chibahiro Dieudonne ya haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa ku kasance lafiya.